This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tushen FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu sauraro, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wasu manyan gidaje masu hannu da shuni a garin Abuja an kulle su. Ko me yasa? Idan kun biyo mu cikin shirin, za ku yi dalili. Hawa kuma za mu kawo muku labaran da suka dauke hankalin jaridun Ghana. Sai rayuwar da ku masu sauraro kuka bar muna bisa inji. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Iraki, rundunar taron dangi wacce take fafatawa da kungiyar ISIS karkashin jagorancin Amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babban tungar ISIS din da ke arewacin Iraki a garin Mosul ya afka Baitul Malin kungiyar suka lalata miliyoyin kuɗi da kungiyar take amfani da su wajen biyan mayakan sa-kai da suke mata aiki. Kakakin rundunar taron dangin kanar Steve Warren ya faɗa jiya Laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar Litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na kungiyar ISIS a cikin makonni da suka wuce. Kanar Warren ya ce rundunar taron dangin bata sani ba ko kuɗaɗen a dalar Amurka suke ko kuma dinari. Abin da muka sani fa shine mun yi illa ga kungiyar da ta hana ta biyan mayakanta cikin ɗan ƙaramin lokaci, inji Warren. A halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter tare da takwarorin aikinsa daga wasu ƙasashe ƙawayen Amurka shida jiya Laraba a birnin Paris sun amince za su zafafa hare-hare da ƙasashen suke kaiwa kan ƙungiyar ta ISIS da zammar sake ƙwato birane da suke ƙarƙashin ikonta. Rashin tabbas kan lokaci da aka je domin gudanar da shawarwarin gaggawa kan makomar Siriya da kuma yadda za a tunkari matsalar rayuwa a ƙasar da yaƙi ya daidaita suna kan gaba a ajandar taro. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov jiya Laraba a Switzerland, sakataren Kerry ya jaddada a Rasha muhimmancin ganin ta yi amfani da martabarta wajen ganin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta kyale an kai ga duk 'yan ƙasar mabukatan tallafin gaggawa musamman waɗanda suke yankunan da aka yi wa ƙawanya kamar su madaya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya yi tsokaci cikin wata sanarwa da aka fitar bayan ganawar da jami'an diplomasiyyar manyan ƙasashen biyu suka yi a gefen taron shekara-shekara kan tattalin arziki da ake yi a birnin Davos na ƙasar Switzerland. A Pakistan, wani harin bam da bindiga da aka kai kan wata jami'a arewa maso yammacin ƙasar jiya Laraba ya halaka aƙalla mutane 20, wasu masu yawa kuma suka jikkata. Kakakin sojojin ƙasa na ƙasar Asim Bajwa ya ga manema labarai cewa ɗalibai 18 da malaman jami'ar biyu ne aka kashe al'amari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira Bachakan da ke garin Charsadda. Kakakin ya ce sojoji ciki har da 'yan kundin bala sun harbe suka kashe maharan su hudu, sannan dakarun suka bi ta cikin jami'ar daki-daki kamar domin suka tabbatar da cewa jami'ar tana hannu. Amma kakakin kungiyar Taliban a Pakistan Muhammad Qurasi ya ce kungiyar ba ta da hannu a harin da aka kai a jami'ar. Ya kara da cewa cibiyoyi da ba na soja ba sa cikin jerin wurare da Taliban take kai hare-hare. A cikin sanarwa da Taliban din ta aikewa murya Amurka, Qurasi ya ce ya kira harin na jiya Laraba a zaman wanda ya kauce shari'ar Islama. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Jela ba 'yan tireda kasuwar sayar da hannayen jarin Amurka sun fuskanci rudu, inda duka sassan kasuwar ta yi ƙasa da sama da kashi 3 cikin 100 kamin kasuwar ta sake farfadowa a sosai daga ƙarshe. Wararru sun danganta rashin tabbas ɗin kan ƙara faduwar farashin ɗanyen mai da kuma koma bayan tattalin arzikin China ƙasar da ƙasar ke fuskanta da kuma rashin ƙwarin gwiwa kan makomar tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara. Farashin ɗanyen mai ya fadi ƙasa da dala 27 kan kowace ganga, al'amari da ya naƙasu ga darajar farashin hannayen jarin kamfanoni da suke cinikin mai waɗanda suke da muhimmanci a wasu sassan kasuwar. An tashi kasuwa inda sashen kasuwa da ake kira S&P ta fadi da kashi 1.5, yayin da Dow Jones ta fadi da kashi 1.6. yau Alhamis ake sa ran watakil a warware abin mamaki dangane da yadda aka kashe wani tsohon dan laikin asirin kungiya ko kuma hukumar KGB ta kasar Rasha Alexander Litvinenko ta wajen amfani da guba. Ana sa kwamitin bincike karkashin wani alkalin Ingila zai warware daurin kan ainihin abin da ya faru a yau idan ya saki rahoton sa. Litvinenko dai ya mutu kusan shekaru 10 yanzu bayan da aka yi zargin an saka masa gubar da ake kira polonium 210 a cikin shayi. Yana kan gadon jinya na jiran ajali ne ya yi zargin cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya bada umarnin a halaka shi. Tsohon dan laikin asirin Rashan ya zama babban mai sukar lamirin shugaba Putin kamin ya gudu daga Rasha ya samu mafaka a Ingila. Bayanai da ake samu daga cibiyar nazarin yanayi ta Amurka ta ce a wannan lokacin sanyi ana jin dusar kankara mai yawan gaske za ta zuba a wasu sassan na Amurka. A ƙarshen makon nan ne ake jin kankara za ta shafi gabashin Amurka. Iska da kankara za ta shafi gabashin Amurka har zuwa jihar Carolina ta arewa daga arewacin jihar har kuma zuwa birnin Boston daga arewa. Cibiyar nazarin yanayin tana gargadin cewa dusar za ta takaita tafiye-tafiye ko kuma ta hana zirga-zirga baki daya a yankunan da za ta fuskanci wannan dusar. Ana jin iskar mafi tsanani da yanayin da zai iya janyo hasarar rayuka za ta afka yankunan ne a daren gobe Juma'a da kuma ranar Asabar. A nan birnin Washington, magajiyar gari Muriel Bowser ta tura sako ta dandalin Twitter cewa fiye da mutane 2,000 ne suka sanya hannu domin shiga tawagar ƴan gayya waɗanda za su fito domin tallafawa gajiyayyu da masu larura iri daban-daban wajen share dusa. A birnin New York, magajin gari Bill de Blasio da kuma kwamitin masu agajin gaggawa sun fito da faifin bidiyo na shawarwari kan yadda jama'a za su fuskanci wannan bala'i.
Labaran duniya kenan muka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar yadda muka ce muku a cikin gabatarwar mu, wakilin sashen Hausa Nasir Adamu El-Hikaya ne ya zagaya ungwannin masu hannu da shuni a cikin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, kuma gidaje da yawa da ya gane wa idanunsa an rubuta kauce ma waɗannan gidajen yana ƙarƙashin hukumar EFCC. Ga dai Nasir din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban abin da ya fi ɗaukar hankalin al'umma musamman inda na zaga a nan Abuja shine batun yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati mai ci. Za ka ga dankareren gida a unguwar masu hannu da shuni inda a da in ka tinkaro da mota wasu jami'an tsaro yawanci sojoji su maka barazana ka wuce ba waiwai sai ka ga rubuta EFCC sealed. Keep up. Wato nan gidan hukumar EFCC ta karbe shi dan haka a bar gidan. Ga ma Malam Ismail Maiduguri da ya dawo daga Sudan bayan rasa kudin biyan kudin makaranta da yake a birnin Khartoum.
Gaskiya ni da na shigo cikin garin Abuja abin yayani har ya fara bani tsoro dan yanayin nake ganin gidaje kaman daga sararin samaniya masu ka fado. Duk sun kwashe duke kasa kawai suna ta yin gine-gine wasu sun kai dube wasu sun kai ture. Shi yasa nake murna da naji president ya ce ya yi yarjejeniya da daular Larabawa za a dawo mana da dukiyarmu. Kuma insha Allah Allah sai ya taimake shi yayin akan wannan.
Kana nufin da baka lura cewa Najeriya tana da irin wannan dukiyar ba?
Da ni ban yi tsammanin matsayin mai aka yaka ba. To a sai abin ba haka ba ne. Biliyoyi ne mana ake ba ce mutum goma su kwashe dukiyar da mutane miliyoyi ne.
Tun bayan da mataimakan shugabannin gudanarwar headquarter PDP su hudu suka fidda sanarwar barranta daga sauran jagororin jam'iyyar da ke komar EFCC, wasu 'yan jam'iyyar irin su Ado Buniyadi na maraba ga ƙara dagewa ga binciken.
Yanzu abu da ya faru a Abuja ai abun kunya ne a ce National Security Advisor yana ce an ba wancan 10,000 an ba wannan 50,000 an maida kudin Najeriya watanda ana watanda man Nasiru a bada kudi a jiya sai makamai saboda a mana tsaro da shi ba wai aje kawo makaman a ba sojoji sai ba a soyo makamai a kawo zaman lafiya mu za a sake tsarewa da kayan fada sai aka je aka zauna a tebur aka raba kudin wato talaka ko ya rayu ko ya mutu ko yaran shi za su yi karatu ko ba za su yi ba ko zai je garin su ko zai babu ruwansu kudin da za a sayi abubuwan da za a zo a gyara kasa da shi a yi tsaron 'yan kasuwa su je gari su dawo lafiya, 'yan makaranta su je makaranta su dawo lafiya, wasu sun je sun zauna teburi suna raba kudin. Wanda 'yan babu tsaro su ɗin ma ba za su iya fita gidansu ba. don dukkan su ba wanda kato da ba zai dake shi ba.
Kotu dai ta ba da bailin kakakin PDP Olisa Metu bisa ka'idar miliyan 400 da ba labari zuwa yanzu Metun ya samu komawa gida ne ko a'a. Kusan tun bayan tsohon Sufeto General na 'yan sandan Najeriya tafa balagun da aka kawo shi kotu daure da ankwa, sai Olisa Metu da ya zo da ankwar a hannu daga gidan yarin kuje da wannan ke nuna girman laifin da ya aikata da tunanin arcewa in ya samu bailin.
We shall strongly battle another form of evil that is even worse than terrorism, the evil of corruption.
Akwai wani shi'umin abu da ya fi ta'addanci illa da zamu yaka, wanda ko shine cin hanci da rashawa. Yanzu shugaba Buhari a tuna baya kenan a lokacin da yake karbar takardar lashe zabe daga tsohon shugaban hukumar zabe Farfesa Jega. Nasiru Ali Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Warren Zufa ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Iyaye mata mu kai ɗan murga kafi yau ba kafin yara ba.
Assalamu alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke tuna baya. Shekara ta 2015 malaman addini ba a bar su a baya ba wajen ƙara jawo hankalin jama'a game da kula da lafiyar yara ƙanana, kamar wannan shiri da muka gabatar a watan Mayu.
A wani taron wayarwa al'umma kai game da tsarin aiwatar da rigakafin cutar shan inna daga gida-gida zuwa ga yau da kullum a asibitoci, Sheikh Sirajo Suleiman Bomo ya jawo hankalin iyaye ne game da alfanun da ke tattare da rigakafi musamman na ƙananan yara.
Ya tabbata a sunna cewar gaskiya in cuta ta ɓulla, to yana da kyau kowane mutum ya yarda da a ɗauki mataki kan cutar, don in cuta ta samu ya ce in ba a yi mata rigakafi ba, to ta samu dama ta shiga jiki, to za fa ta yaɗu a cikin al'umma. Sai ya ce to in ku aka bari ta yaɗu a cikin al'umma, to maganin ta kuma zai yi wahala, domin ana iya maganin abu ne in yana kaɗan, saboda haka yana isar da sako ne ga sauran ƴan uwan, musamman ƴan uwana mutanen karkara, an fi cutar da mu da cewa me yasa ake kaza, me yasa ake kaza. To wannan a ƙarƙashin wannan magana ta wannan malami yana cewa ita cuta in ta samu ya halatta a ɗaukan mata mataki kafin ta yi yawa. Kuma ko kai ka ji kanka ya fara ciwo kana da hankali, to ai ya kamata ka fara neman likita ne, ba kai rikicin neman Panadol ka sha ba. Ya yi matsalar ka ba ta Panadol bace. Da za ka gaya ma likita, sai likita ya ce a'a, kila ma motsa jiki yake bukata kai kawai. Daga motsa jiki to ka samu lafiya kenan. To sai wannan malamin ya ce in aka kyale cuta ba a yi mata rigakafi ba, to takan yaɗu a cikin jiki lokacin da aka farga da ita kuma ake so a yi mata magani, to ana fa iya kasa samun nasara domin yawaitanta kuma a cikin al'umma. Wannan maganan ita ma tana tabbatar mana da cewa a addinance ana buƙatan a yi rigakafi kenan. Sannan a zo da magana a ce ga wata ƙwayar cuta amma ana buƙata a yi maganinta, mutane kuma su ce su ba su gamsu da wannan maganin ba. Da musulunci, wato littafin musulunci Alkur'ani da maganganun manzon Allah da sauran malamai, yana nuna cewa wannan babban kuskure ne. In baka san abu ba, aka ce maka ga yadda yake, to ya kamata ka saurari abin ne, ka gano shi, sannan ka gane meye manufan mai gaya maka kafin ka aibanta abu. To matsalar mu mafi yawan mutane kafin mu san abu muke fara cewa abin bai da kyau. To Allah ya gaya mana wannan wata magana ne wanda ana buƙatan aban masu ilimi su yi magana a ciki. Shi yasa Allah yakan ce la tabluwanna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku أذن كثيرة وإن تصبروا فإن ذلك من أزم الأمور الله يتي أكوي أبو بوا دزا أزوم كودشي وند يتي وندن أذن ينادى ما أننجز كي أقولنكو أنكم أمفان دشي ذي كاري كودغ مصيبة أما ودنسو وند باس سان أذن كما وند سنفيك إلمي كيدا كيكين أذن sannan kuma sun san fa'idan ayi abin amma kuma saboda suna son ko su musguna ma gwamnatin ko su musguna ma wani bangare na duniya ko kila wani makocin su ne ke cikin tsarin wanda su ba sa shiri da shi suna so su bata abin su yada ma duniya cewa wannan abin bai da kyau sai Allah ya riga su sai ya fada Qur'ani ce da yawa mutane za ku rika jin waɗansu maganganu musamman daga wurin mutanen da suka samu ilimi mai zurfi fiye da ku shine min allazina utul kitaba bana so in fadi wani yanki sai ya zama da matsala a maganar da muke amma an ce utul kitaba wanda aka ba su littafi hannu to ba jahilan ciki ba kenan wanda suka san abin Allah ya ce zaka rika jin maganganu ga magana yadda take ga yadda abin yake amma kuma an gaya maka lokacin da ka gaya mu wanda bai san abin shi kuma sai ya jirkira baka tunaninka sai Allah ya ce wani lokaci kuma zaka rika ji daga waɗanda suka rabu da kai ma ba su tare da kai a harkan addini to in sun san in an samu rigakafi kila wancan kabila ko wannan addini in sun gamsu da abin za su samu lafiya za su samu ginuwa za su samu daukaka to wanda kuma ba su so su cin masu kila sun wuce su sai su shigo da wata magana garnanin
da muke da kira a jiya fi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kunjima ta
da wayannan daraktoci sun fadi cewa wani lokaci in an je wani gari za a yi kaman masu igabi sun fadi garurukan da na sani na kuma san me akai a wurin sun fadi cewa an kulla ma'aikata an kulla kayan aiki to sai Allah ya ce wannan jifan magana ne daga waɗanda ba sa san mutanen da suke gurin su amfana ko su rayu ko su samu lafiya wanda ta inganta saboda haka dole ne a ji wannan sai Allah ya ce to amma kai dan adam aka kawo maka labari aka ce ga magani sai baka san shi ba to abin da ya kamata ka fara yi shine kai aiki da hankali kayi hakuri ka gama sauraron bayanin mai bayani sannan kayi kokari ka gane menene yace ka kare kanka daga shi abin kana da shi koko kana yin shi in kana da shi ana bukatan gusarwa ka gusar in kai kake yi ake bukatan ka bari ka bari sai Allah ya ce da za ku yi hakuri in an ce ku yi kaza ku bar kaza ku kara ma hakurin da juriya Allah ya ce ina tabbatar maku da sai kun samu daukaka manya manya cikin al'amuran ku irin wanda ba ku taba tsammanin za ku samu ba ashe da mutane za su yadda su karbi rigakafin nan maza da mata za a ci gaba da samun dawwammiyar lafiya da al'umma kenan lafiyayyu fiye da kila yadda ake da su yanzu amma rashin jin maganar likitoci da rashin jin maganar masu ilimi akan harkan to yana haifar da matsala
Shehin malamin ya ci gaba da jawo hankulan al'umma tare da kafa hujjoji da hadisai da kuma ayoyin Al-Qur'ani mai girma.
Malaman usulul fiqh sun faɗi wata magana sukan cewa wai wadararu yuzalu. Sun ce idan cuta ta sauka a gari ba a zaman jiran a ce me ya saukar da ita me ya faru da ita. Sun ce ai maza maza ne ai mata taron dangi a tabbatar an raba al'umma da ita tukuna. A kawar da ita tukun kafin a nemi me ya kawo ta. In an tsaya ana laliban me ya kawo kuma kenan malaman lafiya kura da kalubale lokacin da cuta ta sauka a wuri gaskiya ne a aikin ku akwai bukatan ku gane wace irin kwaya ce ko me ya kawo ta amma kuma gaskiya ne a addini ku yi maza maza tukun ku fara yin maganin matsalar da ta samu masu ita in yaso ku koma daga baya ku bincike domin garin bincike wancan na ci gaba wani kuma zai zo ya dauka malaman usulu ne suka faɗi wannan cewa ayi kokari ayi haka alqurani kuma na gaya ma kowa kar ka dauki kanka ka kai kanka makasa da kanka lokacin da aka ce maka ga magani ko ga abin da zaka sha ka samu kariya yanzu misali wanda duk ke jin yunwa ai ya san daga kafin yunwa ta farko shine yayi kokari ya nemi abin da zai ci a daidai matsayin da yake kai daga kafin yunwa shine ka ci abin da kake da shi ba wai abin da kaga wannan ci ba yayu ka ci abin da wani zai ce zo maka lalura kai kuma to haka rashin lafiya take shi alqur'ani Allah ya ce da kansa ya ce wala tilqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin Allah ya ce kashe dinku mutane kar ba ku dauki kanku da kanku ku kai kanku makasa kai baka san abu ba wanda ya san abu ya ce ga magani in ka sha maganin nan wannan sunan su kudi maganin da suke yi na fatara suna maganin talauci suna maganin yunwa me ruwanka da neman aina ka samu kudin karba tukun ka fara kashe cutar da ke jikinka ko ba shine muhimmi ba kashe cutar kafin ka wuce can
na badar ko dare ko rana ayan allura polio sun kazo su shiga tunda mata ne na ba su doke din su shiga su je su ba su saboda haka suna samun hadin kai garan kuma suna jin dadi makwabta na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina bada yayana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya same yayana bana fata hatta wannan sarauta da nake ta sargin guragu bana kauna inji an ci dana ya gade ta
iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar yayanku ta mika su a diga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantata gwamnati na kokari taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake diga maganin kada ka bari a barka kana ɗan kame-kame ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki
to abinda ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
yanzu kuma ga shirin jaridun Ghana tare da Baba Yakubu Makeri
zan fara shirin jaridun da jaridar Daily Graphic wacce ta yi kadin labarai akan gagarumin zanga-zanga da ma'aikatar kasar sun kai akan bayyana damuwar su ga irin kare-kare da gwamnati ta yi akan kuɗin ruwa da na wuta da wasu haraji da ta kirkiro da su akan kuɗin man fetur jaridar ta ce da yake amsa sakon ma'aikatar a madadin shugaban kasa ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya ce muna sani da irin damuwa da mutane suka shiga sakamakon wannan karin kuɗin wuta da kuɗin ruwa da sauransu ya ce wannan mataki da gwamnati ta dauka ya zama mata dole ne kuma babu yanda za ta yi kuma musa wannan abu zai taba kuma aikata da kasuwanci amma a ganin mu wannan ne zai kawo aikin yi da dama ga jama'a kari kashi 59 akan kuɗin ruwa da kuma kari kashi 69 akan kuɗin ruwa da kuma kashi 27 akan man fetur shine yayin sanadiyar wannan zanga-zanga da ma'aikatar suka yi a fadin kasar baki da har yau ne zancen tsofaffin yan gidan yari na Guantanamo Bay da Amerika ta aje su a nan Ghana yaki cinyewa jaridar The Chronicle ta kawo labarai mai cewar dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP na Akufo Addo ya zargi shugaban kasa Muhammad da take dokokin ta'addanci a nan kasar Ghana saboda amincewa da shigowa da su wayannan mutane guda biyu daga gidan yarin Guantanamo na kasar Amurka da suka hada da Muhammad Umar bin Atif da kuma Khalid Muhammad Sali Aldubi jaridar The Chronicle ta ce a fadarin na Akufo Addo ya ce wannan abu da shugaba yayi ya sake tabbatar da rashin sanin aikin sa kuma abin takeici ne shugaban yace zai iya daukar wannan mataki ba tare da ya shawarci majalisar dokoki ba ita ko jaridar Ghanaian ta rawaito bayani ne da wani dan kasuwa kuma dan siyasa Dr. Fakosi Indom yayi inda shi kuma ya nuna damuwarsa ga wannan amincewa da kasar Ghana ta yi na karban wa'idan tsofaffin yan gidan yarin Guantanamo Bay wanda aka daure su kimanin shekaru 14 bisa tuhumar laifin yaki a cikin manyan kungiyoyin ta'addanci na duniya jaridar Ghanaian ta ce shi wannan dan kasuwan kuma tsohon dan takarar wata jam'iyyar hamayya ta PPP da yake jawabi a wani taron manema labarai Dr. Fakosi Indom da ya gargadi umman kasar cewa su yi takatsantsan wurin danganta wannan al'amari da addini saboda zai iya jefa kasar nan cikin wani mawuyacin hali sai kuma jaridar Daily Guard wacce ita kuma ta bugo labarin garan bawul da shugaban kasa yayi inda ya sallabi ministoci guda shida a cikin hukumar zantaswa na gwamnatinsa kamar ministan harkokin cikin gida Mark Owen Wayongo da kuma ministan matasa da wasanni Dr. Mustafa Ahmed da wasu ministoci hudu jaridar ta ce shugaban yayi wa gwamnatinsa gyaran huska ne a lokacin da ya saura kasa da watanni 10 kasa ta yi babban zaben ta jaridar ta ce ministan matasa da wasanni shine wannan abin ya fi shafa ganin cewa ya fadi a zaben fidda gwani na neman kujerar majalisar dokoki a cikin jam'iyyar su ta NDC mai mulki sai kuma ga wannan ya cika da shi jaridar ta ce babban Hafsan Hafsoshi Julius Debra ya ce wa'annan canje-canje da za su ci gaba
ga ra'ayi daga bakin mai shi
assalamu alaikum VOA Hausa murya Amurka mai magana Alhaji Sani na Musa a kasar Najeriya. Gwamnonin Najeriya guda 36 da kuma shi kanshi Alhaji Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya, dan Allah dan Annabi, an ce gwamnatin Najeriya tana fada da ƴan ta'adda. To in tana fada da ƴan ta'adda da barayin shanu, to wai su ɗan fashi da makami da suke tara dukkan nahiyoyin jihar Katsina, Yobe, Zamfara, Kaduna, Neja, gabaki ɗayan shi da jihar Kwara, dan Allah dan Annabi, da jihar Kogi, me ya sanya su wai ba za a rika maganar su a yi maganin wa'annan ta'addancin ba sai maganar shanu, barayin shanu ake yi da ƴan ta'adda? Su wannan ba ƴan ta'adda ba ne, da yaya ƴan ta'adda suke girma? Ai, da yadda suke girma an yi da su, in ba a kula da su ba suke girma har su gagari jama'a. To ina kira ga gwamnatocin jihohin Najeriya da shi kanshi Alhaji Muhammadu Buhari, dan Allah dan Annabi, su mai da hankali a kan barayin ƴan fashi da makami da suke tara hanyoyi suna kashe jama'a, suna ƙwace musu dukiyoyi. Irin wannan al'amarin abin ba a magana, sai dai ba magana barayin shanu ake yi.
Magana Alhaji Haruna Gani daga karamar hukumar Bakos a jihar Plateau. Gaskiya ƴan majalisar tarayya, wannan bayanin da ɗan ɗan majalisa ya yi na in an kama ɓarayo a yanka hannunsa, mu talakawan Najeriya mun goyi bayan wannan al'amari, saboda cin hanci da rashawa ya dame mu a Najeriya, musamman mu talakawa ana cin mutunci. Saboda haka ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah ya taimake shi, Allah ya kara mishi nasara, Allah ya ba shi sa'a ya murkushe ƴancin hanci da rashawa. Duk wani ɗan cin hanci da rashawa da aka kama shi, mu goyi baya a yanka hannunsa. Gobe wani in ya ga hannunshi a yanke, wani ba zai sake yin sata ba. Mai magana Haruna Gani daga ƙaramar hukumar Bakwai.
Kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
A Iraki, rundunar taron dangi wacce take fafatawa da ISIS karkashin jagorancin Amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babbar tungar ISIS da ke arewacin Iraki a garin Mosuliya Afka a Baitul Malin kungiyar suka lalata miliyoyin kuɗi da kungiyar take amfani da su wajen biyar mayakan sa kai da suke mata aiki. Kakakin rundunar taron dangin Colonel Steve Warren ya faɗa jiya Laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar Litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na kungiyar ISIS a cikin makonni da suka wuce. Rashin tabbas kan lokaci da aka ajiye domin gudanar da shawarwarin gaggawa kan makomar Siriya da kuma yadda za a tunkari matsalar rayuwa a ƙasar da yaƙi ya daidaita su ne manya a kan ajandar taro, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov jiya Laraba a birnin Switzerland, ko kuma a ƙasar Switzerland. Sakatare Kerry ya jaddada wa Rasha muhimmancin garin ta yi amfani da martabarta wajen gadin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta kyale an kai ga duk ɗan ƙasa mabukata. A Pakistan, wani harin bam da bindiga da aka yi a wata jami'a a arewa maso yammacin ƙasar jiya Laraba ya halaka akalla mutane 20, wasu masu yawa kuma suka jikkata. Kakakin sojojin ƙasa na ƙasar Asim Bajwa ya gaya manema labarai cewa ɗalibai 18 da malaman jami'ar 2 ne aka kashe, lamari da ya ce wasu ƴan ta'adda su 4 suka kutsa cikin jami'ar da ake kira Bachakan da ke garin Chasadda.
Yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na Jumai Ali. Amma dai kafin mu tashi, ga gaisuwa ta musamman zuwa ga Ahmad Shehu gidan Labu a garin Agaye da ke cikin jihar Niger. Yanzu Ahmad, kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sahu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jodone wanda ya bada umarni. Yanzu Ahmad, kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sahu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Caleb Gettacho wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.